الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتبت الباب وقدر قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بحلق سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
قال هي راودتني
عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فأحسن قرر من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فتذبت ومن الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى زامو دورا كان كراتمو يومنا هدوغو ترمضان وتولادي هدوغو ترمضان شكرا دبو دلي هدود أربعين دا هدو وان دي 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 دا شرن دا شدا غوتم أكو شكرا تدبو بيودا شرن دا أكو ميلادية جيا إمبا ومانتابا munkwana karshen aya ta 24 a cikin wannan sura mai albarka wato suratu Yusuf. Yau kuma insha Allah zamu dora muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani. Ubangiji subhanahu wataala doriya akan kisar da yake bamu na waqi'ar wato Zalika matar Qitafir sarkin Misra, inda abin da yawa kane wakan tsakaninta da Annabi Yusuf alaihi salam, wato inda ta nufe shi wato da wato mummunan aiki Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi. Ubangiji yake cewa wastabaq albaba, bayan ta kira shi ta ce masa hay talak, to ka zo. Shi kuma yace a qala ma'azallahi, ina neman tsarin Ubangiji subhanahu wataala dan ha'inci mai gidana a cikin iyalansa. Sai ya kokarin fita, ita kuma ta kokarin bin sa. Shine Allah ya ce wastabaqal baba, sai suka yi tserere niya. Shi Annabi Yusuf yana niyyar gudu, wato ita kuma tana niyyar kama shi, har ma ta kama shi ta baya ta fusge shi inda ta yaga masa rigar sa. Ubangiji ya ce wa qadar qamisuhu min duburin, wato rigarsa ta yage ta baya. Wa alfa ya sayida haladal babi, bayan sun isa bakin kofa, sai kuma sai gashi Qitafir sarkin Misra wato a bakin kofa. Da ya zo sai ta taraf take cewa qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su, shin menene sakamakon mutumin da ya niyya ya nufaci iyalanka da mummunan aiki. Illa an yuzdana, tace ai babu abin da ya dace da shi, sai dai wato a sa shi a kurkuku au azabun alimin, ko kuma a masa azaba mai radadi. Jiya mun karanta wannan aya, amma saboda yanayin lokaci a guguje wato muka yi bayanin ta. A jiya muke cewa har a wato ritsa su da shi sarki yayi, Annabi Yusuf yana kokarin tserewa, sannan ita kuma wato tana kokarin kama shi. Amma malamai suka ce duk da an same ta tana kokarin kama Annabi Yusufa, kuma na biyu wato a duk abin da shi Annabi Yusufa yi wajen kin bata hadin kai ta biya ta, wato akan aikin da ta nufice shi yayi. Malamai suka ce amma duk da haka tausayin Annabi Yusufa da kuma san sa a ranta bai gushe ba, domin ko daga hukuncin da tace ya kamata a dauka, daga wannan hukuncin ma zaka san har yanzu wato tana nuna soyayya da kauna wa Annabi Yusuf alaihi salam, don cewa ta yi masarki me ya dace ga mutumin da ya nufaci iyalanka da mummunan aiki a yi masa. Kafin ta bari sarki ya bude baki ya magana, sai ta ce ai ba hukuncin da ya dace da shi, sai a sa shi a kurkuku ko kuma a yi masa wata azaba mai radadi. To shine shi Annabi Isa Annabi Yusuf alaihi salam dan ya kubutar da kansa, kale yace hiya rawadani an nafsi, ita ta nufe ni, ni ban nufe ta ba. Wa shahida shahidun min aliya, har ma wani mai shaida daga cikin iyalanta dan baffanta da yake cikin mazanyin goyo a kwance a cikin daki wato ya bada sheda shine ubangiji subhanahu wataala ya hakaito mana wannan labarin yace in kana kamisu qudamin qubulin shi wannan mai sheda din kenan jinjirin idan har rigarsa a duba a ga rigar annabi yusufa tunda ai sun yi kokuwa da mai tsira ne da kuma mai san kamawa da mai so ya tsira ne da mai so ya kama to a duba in an ga rigarsa ta yage ta baya to lallai ubangiji yace wato in kana kamisu qudamin qubulin ya fara gabatar da gaba idan rigarsa ta yage ta gaba ne fasadaka to ita gaskiya take cewa lalle shi ya nufe ta wa huwa min al-kazibin amma shi ba shi da gaskiya inda ta gaba ne domin ai ya zo mata ne ita kuma ta kai hannu tana ture shi alal rigar ta yage ubangiji yace wa in kana kamisu qudamin duburin in kuma rigarsa ta yage ta baya ne wato kenan ashe guru yake ne ya tsira ita kuma tana bin sa dan ta kama shi Allah yace to fa kadabat ta yi ƙarya wa huwa min as-sadiqin shi annabi su bai na daga cikin wato mutanen da suke masu gaskiya to shine sai wannan sarki sai ya duba ubangiji yace fala mara qamisahu qudda min duburi yayin da aka ga rigar annabi yusufa ta yage ta baya to an san kuma a yanzu shine bai gaskiya kala sai mijin nata yace innahu min kaidi kunna ke dai wannan yana daga cikin makircin ku ko za ku yi rashin gaskiya amma nan da nan za a ji harshen ku a sama ku saya wa kanku gaskiya da harshen ku kaga yanzu inda ba dan wannan sheda ne yaron nan ba da sarki zai iya da abin da ta fita ta abin nan tunda sun fito bakin suna guje-guje to amma wannan yaron da ubangiji ya masa ilhama yayi magana kuma ya faɗi gaskiya shi ya bada sheda ai shi kan an ce yaron yana kwance in yana kwance ko a ƙasa in ba dan ilhama na ubangiji ba tunda shi ai bai gane makansa abin da yake faruwa ba tunda an ce yaro ne wanda yake an kawo shi ne jinjiri tana renon yaron to amma sai yace to aje a duba a bada labari idan rigar annabi yusufa ta yage ta baya shine mai gaskiya don shi gudun tsira yake ita kuma tana gudun kamu ne yawa in kuma rigar ta yage ta gaba to kenan shi ita ce take neman tsira take kokarin tunkuɗe shi shi kuma yake yin kanta to da sarki ya ga abin da ya faru sai ya ce mata wato innahu min kaidi kunna wannan dai irin makircin ku ne na mata inna kaida kunna azim lalle makircin ku lamari ne mai girma sannan sai yake cewa a annabi yusuf kuma yanzu ai kaga dole ya bashi hakuri tunda shi yanzu abin da ya bayyana masa shine wato matarsa ce mai laifi sai yace ya yusufu a arid an haza
yusufu arid an haza
na'am
wa takri li zambiki innaka kuntum min al-khalidin
ubangiji yace yusufu arid an haza Allah ya hakaito mana labarin shi ke tafir sarkin Misir sai yake ce to yusuf kai hakuri ka kauda kanka ga wannan lamarin kar ka gaya wa kowa saboda kada wannan labarin ya baza a gari wa safiri li zambiki ke kuma zalika kije ki nemi gafaran ubangijinki innaki kuntum min al-khatiin lalle kina daga cikin masu kuskure don kin yi abin da bai dace ba to amma labari haka yake wani lokacin za a yi labari tsakanin mutum biyu kai tsammanin da labarin ba zai fita ba amma sai ga ya fita to labari dai sai fita kuma ya shiga gari ubangiji ya ce wa qala nizwatun fil madinati
wa qala nizwatun fil madinati imratul aziz tarawid hade an nawzi qad shagaba hubba inna lanare fi balalin mubin
ubangiji ya ce wa qala nizwatun fil madinati lokaci guda mata a cikin madina labarin nan ya je kunnan su sai ya zama a birnin Misra labarin nan ya shiga kowane gida ya shiga kowane kunnan mata me suke fada matan madina mala ba madinar manzon Allah ba madinar Misra dan birni ana ce masa madinatu yawa kowace mata a Misra wannan labari ya shiga kunnanta dama mata masu neman labari balle labari an same shi yadda ya kamata a yada shi sai suna cewa imra'atul azizi matar sarki turawudu fataha ta nufi a ci yaranta ta nemi yaranta da lalata ta neme shi annabsi shi akan kansa kar shagafa hubban ai soyayya ne ya lulube mata zuciyarta ubangiji yace sai suke cewa inna lanaraha fi dalalin mubin, lalle muna kallon matar sarki ta shiga cikin mummunan bata wanda yake mabayyani, domin taso baranta, taso yaren gidanta dan aikenta. Falamma sami'at bi makarihinna,
falamma sami'at bi makarihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat takhruj alayhin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim.
Ubangiji yake ba mu labari dangane da wannan waƙiya ta Annabi Yusuf da iyalan da shi sarkin Misra da kuma wato matan gari. Allah ya ce falan ma sami'a bi makarihinna, yayin da wannan labari ya dawo kunnan Zalika matar sarkin Misra cewa fa labari fa ya ban zama a gari, labari ya shiga gari ko ina maganan ake yi wato game da abin da kika aikata da ke da yaronki. Arsalat ilayhinna, sai ta gayyaci matan gaba daya. Da ta gayyace su wata rana daban ta sa ta ce duk tana neman matan Misra su zo su tana neman su. Ubangiji ya ce wa atadallahunna muttaka'an, kowace mata ta tanada mata wuka sannan ta tanada mata abin da ake ci da wukar. Wani sun ce uturuja ne, da abincin uturuja wato yana kama da lemo, yana kama da bambus. Bambus wani abin sha ne wanda yake mai kamar gwandar gida, yana da kamshi amma ja ne, shi bayansa kuma ruwan kasa ne. To yace kamar irin wannan ta tana da musu wanda ba za ka ji dadin ci, yanzu kamar misalin a baka kankana guda kwallon kankana, kaga ai ba za ka ji dadin cin ta haka ba, dole tana bukatar sai da wuka ko. To kowa ya ta tana da mata kwallo guda da kuma wato wuka wanda za ta yanka domin ta ci. To amma bata bada izinin cin ba tukunna, kowa an aje masa abincin sa a plate a gabansa, ga wuka an dora, an jera su daga kofar fada, an yi yamma, an yi shimfiɗi, dogon shimfiɗi wanda yake daga nan har zuwa ƙarshen inda matan suke, an kuma jera musu kujeru, kowa tana zaune akan kujera. To kafin matar sarki ta fito ta bada izini a ci abinci, sai da ta tabbatar an gama kintsa Annabi Yusuf alaihi salam. To sai ta fito ta bada izini, kowa ta dauki abincin nan ta fara ci kafin su ji dalilin da yasa ta gayyace su. To sun fara yankan abinci, sai ta ce wa Annabi Yusuf shi kuma ya fito ya ratsa, sai ya fita daga nan zuwa unguwar bayi ya miƙe. Saboda haka ya fita yana tafiya, sai Ubangiji ya ba mu labari, yake cewa bayan ta gayyace su wa atallahunna muttaka'an ay ta'aman yaqta'u bisikin, abincin da za a ci ana yankansa da wuka wato shine uturija, wa atat kullu wahidatin minhunna sikinan, kowace ta bata wuka, wa qala ta ce wa Annabi Yusuf ukhrij alaihinna, fita cikin matan nan ka ratsa su, kar ka tsallaka sai ka je karshen matan nan ka kewayo. Falamma ra'aynahu akbarnahu, yayin da so ganshi kowa kuma sai ta girmama shi, kowa ya zo kanta ta miƙe a tsaye, kowa sai ta girmama shi, ma'ana kowa ta zo sai ta miƙe a tsaye wato ta bashi girma. Ubangiji ya ce wa qatana aydiyahunna, suka dinga yanke hannayensu. Yanzu wannan labarin in ba dan Ubangiji bane yake ba mu labarin nan, in wani ne ya zo yake ga mai mace ba wani ai tatsuniya ne a kankan mutum kurin a rika yanke hannu ko ba a ji ciwo ba har sai da mutumin ya wuce. To amma da yake Ubangiji ne yake ba da labari ne na gaskiya, kaga wannan kurin za mu iya auna kyan Annabi Yusuf alaihi salam a cikin zuciyarmu, cewa wani irin kyau ne Ubangiji ya bashi Annabi Yusuf har mutum ya yanke hannunsa, saboda kyau ya dauki hankalinsa kuma bai ma san ya yanke hannunsa ba. To kaga shi yasa sai suke cewa wato qulna hasha lillahi wa qulna hasha ko. Ubangiji yace falamma ra'aynahunna akbarnahu, yayin da suka ganshi suka girin mashi, wa qatana aydiyahunna, suka rinka yanke hannayensu da wannan wukar, walam yashirna bil alami, amma basu ji radadin yankan hannun nasu ba, li shuguli qalbihi nabi yusufa, saboda zukatansu gaba ɗaya sun shagaltu da san Annabi Yusufa, basu san sai yankan hannunsu ba, suna ce lemo suke yanka, ashe yanki hanzu suke yanki sai daga ba kowa daga jini ya bata mata jiki jinajina suka rika cewa wa qulna hasha lillahi ai tsarki ya tabbata ga Allah wannan wani irin halitta ubangiji yayi suka ce ma hadha basharan wannan kan dai ba mutum bane in hadha illa malakun karim wannan mala'ika ne mala'ikan makarimun mai girma a cikin mala'ikun wannan kyan kan ya wuce ya fi karfin maganar dan adam suka ce hasha lillahi tsarki ya tabbata ga Allah mai yin halitta wannan dai ba mutum bane lalle wannan mala'ika ne mala'ika ma wato wanda yake illa malakun karim mala'ika ne mai girma saboda me saboda lima hawahu minal husni saboda abinda wannan bawan Allah ya tara ne daga kyau alladhi la yakunu adatan fi nismatil bashariya wanda bai kamata a al'ada a ga dan adam yana da zubin kyau irin wannan kyan ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai annabi Yusuf shi kade an bashi rabin kyan duniya ne gaba daya sauran rabin aka raba wa mutane duk wani mai kyau da kaga ni dan dugo aka bashi amma annabi Yusuf shi kade ya debe rabin kyan malamai suka ce duk da haka manzon Allah ya fi shi kyau sallallahu alaihi wasallam amma shi wato kwarjinin sa yasa ba a kallon kyan sa ubangiji ya sa kwarjinin sa ya lullube kyan sa annabi Yusuf an yake hannu inda manzon Allah ne ba san ko abin da za a yanke ba to kenan mutane za su fitinu da bin sa shi kuma an aiko shi duk duniya ne ba mutanen Misra kare ba to shi yasa Allah sai ya koye kyan sa a cikin kwarjinin sa sai ya zama duk da sahabban sa suna fada ba su taba ganin mutum mai diri da kyan halitta irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai Allah ya masa shi wanda in kaga sai kai sha'awa a jikin sa amma kwarjinin sa ya lullube abin da shi yasa sahabbai ba sa iya hada idanu da shi in sun ga idan sa dole sai su kaure idan su sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah da ubangiji yayi mu muna daga cikin al'ummar wannan annabi Allah ya samu da daga cikin ceton sa ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu kisar wannan babban bawan Allah annabi Yusuf alaihi salam a to da matar sarki ta fito bayan kowace mata kuma anan hankalin ta tashi wata manta ma me ya kawo ta gurin me yake me dalilin zuwan su ya wuce ana ta bin sa da kallo wanda bai iso kansu ba sun miƙe a tsaye a burkice wanda kuma ya wuce su sun bishi da kallo dufa da ta ya mutse suna cewa ma haza basharun in haza illa malakun karim to sai da ya wuce ya buye tukun sai kuma aka nutsu kowa kuma ta fara kururuwa ina ta nema abin da ta daure ya banta da ta yanki to shine matar sarki sai ta zo ta hawo minbari sai kuma ta yi adireshin dinsu shine ta ce musu to take ce musu ubangiji ya ce qalat
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه
نعم
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
نعم
ولئن لم يفعل ما امره لاسجننا وليكون من الصاغرين
وبنجي يا شيخ بدر بامو لاباري yake cewa ta zo ta hawo minbari qalat sai take cewa to ku saurara ku ji da zaga hankalin su yayo kanta sai ta ce musu fadhalikun alladhi lumtunani fihi to wannan shine fa mutumin da kuke zargi na a kansa ko ai duba ku san waye Yusufan ba to yau kun ganshi yanzu ku kun ganshi yau cikin awa daya ko awa biyu kowa ta yanke ya tsanta ni kuma shekara ta 16 shi a gidan nan amma sau ɗaya ne na nemi saboda hankali na ga matashi a kansa na kasa hakuri sau ɗaya na neme shi amma duk da haka ma fasta a sama sai ya kiyarda tace sau ɗaya na neme shi tace walakar rawatu an nafsi hakika abinda ake zargin na neme shi to na neme shi amma fasta a sama bai aikata abinda na neme shi da shi ba wato ya hannu ya kiyayu ga abinda barin abinda na neme shi da shi sai tace to yanzu sai kowa ya ce ai gaskiya ki wannan kan wa zai bar shi kowa ta rinka faɗa abinda ta faɗa albarkacin bakin ta ko shine sai tace to ku ji tunda dai yanzu kun gaskata ni akan abin da nayi saboda biyan bukatar rena sai ta yi rantsuwa tace wala illa yaf'al ma amuru bihi ma amuruhu in dai bai aikata abin da na umurce shi da shi ba la yujjananna to wallahi sai an sa shi a kurkukun kuwa magana da nafa na farko a sarki a sashi a kurkukun indai bai da ya aikata abin da ne nema ba to sai ku ya shiga kurkukun wala yakuna min asagirina kuma sai ya zama yana daga cikin mutane kaskantattu wato ta faɗi wannan hankalin sarki ya tafi tunayin sai sarki ya tabbatar da abin da aka yi makirci ne tunda ya gaya mata yace wannan da yana daga cikin makircin ku inda kai da kunna azim to sai ya rasa yadda zai yi sai shi annabi Yusuf alaihi salam sai ya ce wa sarkin ka bi umarnin matarka abin da ta faɗa ka kai ni kurkukun ka kai ni domin ya ce nima asijun ahabbu ilayya ai kurkukun wallahi ya fi min mimma tad'una ni ilayhi ko bisa abin da matan nan suke nema na garanta kurkukun da na ba su haɗin kai na aikata abin da ubangiji na ya haramta min
ala rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasarraf anni kaydahunna aslu ilayhinna wa akun min al-jahilin
na'am annabi Yusuf alayhi salam sai ya gaya wa sarki cewa ranka daidai a yi wa uwar gida biyayya duk abin da ta faɗa a aikata wato cikin bayanansa sai yake cewa rabbi ubangiji asijinu ahabbu ilayya rabbin nan yana yafin shugabansa ne sarkin ko kuma addu'a yake a wajen ubangiji cewa ubangiji tun daga masifa ta tunkaro ni nikam asijinu ahabbu ilayya kurkukun nan inje yafi min alkhairi akan abin da matan nan suke nema na in aikata da su to ko kuma shi a sarkin yake faɗa cewa tun da ta ce a kai ni kurkuku to asijinu ahabbu ilayya mimma yad'una ni ilayhi kurkukun shi yafi min akan abin da suke nema na aikata wa illa tasrif anni kaydahunna azbu ilayhinna to wannan magana a malaman tafsiri suka ce yana addu'a ne na roƙon ubangiji mahalici yake cewa ya ubangiji kurkukun nan da suka nema ni shi yafi min zaman lafiya akan abin da suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrif anni in ubangiji baka kaule ni gabarin sharrin matan nan ba azbu ilayhinna za su iya jan hankalina na karkata gare su azbu ilayhinna za su iya jan hankalina na karkata a gare su saboda tarko su ai suna tare da shaidan yana taya su zuba min tarko to in na tsallake wani kuma in ba da taimakonka ya ubangiji ba zan iya tsallake wani ba shine yake cewa wato zan iya karkata gare su wa akun min aljahilin zama kuma ina daga cikin wayanda suka rage wa kai lada cikin masu zunubi an ce yayi wannan addu'a ne a cikin zuciyarsa
fastajaba lahu rabbuhu fa sarabanu kaydahun innahu samiul alim
an ce ya ce Allahumma ubangiji asrif anni kaydahunna Allah karkatar da ni gabarin makircin su li ajali Allah asiru min aljahilin dan kan da zama jahili li annaka illam tasrifu anni domin ubangiji in baka juye da ni gabarin su ba sirtu min hunna zan tafi tare da su iz la qudrata li alal imtina'i illa bi anatika li domin ubangiji ni ban isan kare kaina daga sharrin mata ba sai dai in ka taimake ni saboda haka musiba ta mata dole musulmi ya zama yana neman taimakon Allah madaukakin sarki domin kauce farawa ciki ubangiji ya ce fastajaba lahu rabbuhu sai ubangijin sa ya amsa masa addu'ar sa fasarafa anhu kaydahunna ya kautar da shi gabarin makircin su innahu huwa samiul alim lalle ubangiji yana jin wanda ya roke shi alimun masani ne da halin da bawan sa yake ciki
summa badalahum min ba'di ma ra'uladi la yusjinunahu hatta yin
na'am
wa dakala ma usjina fatayan ala haruma inni arenia asru kamra wa qala lakaru inni arenia amilu fawqa rati qabdan ta kudu tayru minu nabina bitawili inna nareka minal muhsini
sai ka ci gaba kala la yace kuma ta'amu
kala la yace kuma ta'amun turzaqanihi illa nabadu kuma bi tawilihi qabla an yatiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi hum la yajridu hum kafirun
wattabatu
wattabatu millata baya ibrahima wa isaaqa wa yaquba ma kana lana an nujrika billahi min shay ka dhalika min fadlillahi alaina wa lana walakinna aktsara an-nasi la yashkurun
ubangiji yake cewa summa badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati sannan shi sarki yana tuntuban majalisa sai yana shawara game da wannan lamari na annabi su alaihi salam daga baya ubangiji sai kimsa masa cewa to yanzu akai annabi su fadin kurkuku yana daga cikin mataki da shugabanni suke dauka wani lokacin in al'amura su rikice sai a ce to mun aje a kamo dan su a dan tsare kafin a samu bakin zaran ko an zo masu shari'a sun zo kotu sarki bincike alkali bai gama bincike akan matsala ba sai ya ce a tafi da mutum gidan kaso aje a aje shi don wannan ya bawa alkali dama ya bincike domin wani rikicin idan baka je ka tsare mutum ba to zaka iya bude kofar kisan kai idan mutane suka kawo kara akan an musu laifi to idan kai alkali kace to naji to kuje sai gobe ku dawo kotu ko jibi ku dawo kotu wayannan mutanen da aka yi musu laifin nan saboda yadda yanayin zuciya take dan adam za su iya kasa hakuri in suna ga wannan mutumin yana yawo za su yi lokacin mataki akan sa karshen ta a kashe shi to amma an kace a je a tsare shi ko babu komai tunda ba a kallon sa zai sa su nutsu to shi yasa ubangiji ya ce summa badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati bayan ya ga shi sarki ya ga ayoyi hujjoji akan kubutar annabi Yusuf amma yaya zai yi ya kubutar da annabi Yusuf daga fitinar wayannan mata tukunta suka gan sha'awa da suke yanke hannunsu da ita matar sarki da yanzu ta rantsuwa a cikin taro tace in bai mata abin da take bukata ba sai ta sa shi a kurkuku kuma sai ya fuskanci mummunan walakanci to ya za a yi masa tukun sarki ya samu nutsuwa yace to a kai shi kurkukun shine ubangiji ya ba mu labari yace summa badalahum min ba'di ma ra'u al-ayati la yasjunannahu hatta hin a kai shi kurkuku ya zauna ne wani lokaci to da a kai shi sarki shi da malamin mulki sarki kuma sai ya manta da annabi Yusufa sai ya manta da shi ma tunda wani labari ana so labari wutar wannan hayaniyar ta kwanta a gari to kwanciyar wutar kuma sai ya biyo da bayan kuma mantuwar sarki ya ma manta ya kai wani gidan kurkuku a tsare shi to shine ubangiji ya ba mu labari yace a lokacin da annabi Yusuf yake kurkuku wada kalama a husajina fatayani sai waɗansu samari guda biyu sai su ma aka kai su kurkukun aka kulle su su kuma yaran sarki ne gulama ne lil maliki ahaduhuma saqihi wal akaru sahibi ta'amihi yaran sarki ne daya shi yake ba wa sarki ruwa shine mai shayar da sarki giya zai ba sarki giya lokacin shan giya ne lokacin cin abinci da shan tsimi ne ko farfaro zai ba sarki in lokacin shan baki ruwa ne zai ba sarki shi dai in abin sha ne kama daga ruwa har kunu har komi shi zai kawo wa sarki wannan kuma in mai hada abincin sarki ne shi kuma shine mai bada abinci kowane irin nau'i inda sunan sa abinci ne to shi zai ba sarki wannan kuma kowane nau'in abu inda sunan sa abin sha ne shi zai ba sarki fara'ayahu yu'abbiru ru'ya faqala lanattabirannahu to su dalilin da yasa aka yi kurkuku amma malaman tafsiri sun kawo kisosi a daban-daban dangane da matsalolin wayannan mutanen amma dai abin da suka faduwa a kai shine wannan sarki ya dade akan mulki kamar da Imam al-Qurtubi ya kawo yace ya dade akan mulki talakawan har sun gaji da shi suna ta makirci ya za su kashe shi su huta a samu canji a gidan sarauta to sai suka hada baki da wayannan yaran sarkin suka ba su cin hanci cewa za su zuba wa sarki guba wannan mai sha in ya hada masa shayin sarki ko kuma kunin sarki ko giyar sarki zai sa guba a ciki wannan ma mai abinci zai sa guba a ciki to shine da suka zo suka yi da suka karbi kudin mutanen gari da suka zo kai mai ba wa sarki ruwa ko mai shayar da sarki sai ya kiya zuba abin da aka ce ya zuba na guba amma shi mai abincin nan sai ya je ya sa guba a cikin abincin da kawo sarki zai sha, sai shi mai shayar da sarki ruwa sai ce wa sarki karka ci abincin nan, akwai guba a ciki, tunda shi ya san nasa bai sa ba. To kuma hankalin sarki sai tashi ce guba, ya ce akwai guba. Sai shi ma mai ba da abinci sai ce ranka dai kai ma karka sha ruwan nan, akwai guba. Tunda duk tare aka ba su wannan kwangila, tare aka ba su kudi, aka ba su kwangila na hallaka sarki. To shi ne sarki sai ya ce to kai da ka ce kan na sha, kai ya ce ka sa mun guba a ruwa, ya ce ni ban sa ba. Baka sa ba, to ɗauki ka sha in gani. Ya ɗauki abin shan sarki ya cika cikinsa, ba abin da ya same shi. Sai ce to amma ka ce da kai ka ce abincin da ka kawo ba guba a ciki, ya ce ba guba. Ya ce to ɗauki ka ci, sai ya ƙi. Sai aka kira dabba aka bata abinci, sai ta ce ta mutu take. Shi ne ran sarki sai dugunzuma. To kafin a yi bincike sai ce duma a ɗibe su a kai su gidan kurkuku. Tunda shi wannan mai ba abinci a sarki ya ce ai tare aka ba mu kuɗi akan duk mu sa ba magani. To sarki sai ya ce a kai su gidan kurkuku a aji, haka zai aka ajiye su. To sanda aka ajiye su aka kule su ɗaki ɗaya da Annabi Yusuf. To zaman sai suka an ce zuwan Annabi Yusuf cikin kurkuku, yana zuwa ya tara duk 'yan gidan kurkuku ya yi musu lacca. Ya ce na farko ina ba ku haƙuri, ku yi haƙuri, wannan gida ne wanda yake yaye baƙin ciki. Duk wanda Allah ya kawo shi gidan nan ko laifi ya yi, inda ya yi nadama a kan laifinsa, Allah kuma zai yaye masa baƙin cikinsa. Gida ne na gyaran hali. Ya ce gida ne na gyaran hali, ba gida ne na koyon munanan halaye ba. Ya ce ku yi haƙuri. Na biyu, ku nemi lada a wajen Allah. Duk wanda aka kawo shi gidan kurku ya yi haƙuri, kuma ya nemi lada, Allah kuma zai ba shi lada. Kuma ina muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah, ya dinga wa'azi, ya dinga wa'azi, ya dinga wa'azi. Mutanen kurkukun nan hankalinsu sai ya kwanta, sai suka ji daɗi zamansu da Annabi Yusuf a gidan kurku. Har za a zo a kira mutum a ce to kai lokacin zamanka ya ka fita, ya ce a ni ba zan fita ba. Saboda jin daɗin zama da Annabi Yusuf. Allah ya ɗauke musu yunwa, ba ƙishirwa, ba tashin hankali. Hatta su gandurobobi da suke gadin gidan, akwai gandurobar da ya zo samu Annabi Yusuf, ya ce in ka yarda, ya ce zan buɗe ka, ka tafi abinka. Ya ce a'a. Ya ce a baka san abin da sa kawo nan ba. Ya ce ban sani ba, ce duka ba na. Saboda haka yana kyautata masa, sai ya zama a dalilin zuwan Annabi Yusuf a gidan kurkuku. Babu wanda ake sa masa ankwa, babu wanda ake kulle shi. Duk an basu a gidan, saboda kowa bayya sha'awa ya gudu. Tunda an ce ka fita ma, ka ce kai a ƙara maka lokaci, ka ci gaba da zama da Annabi Yusuf alaihi salam. Ya ta musuluntar da su. In mutum ya mafarki da gudu, zai zo ya ce na mafarkin kaza, ya bashi amsa. Ya dinga koya musu kyawawan ɗabi'a. Ya hana su ashara-ashara da zage-zage irin na mabuzanci. Ya koya musu al'ada da ɗabi'a na rufe tsareci da abubuwa na kunya. Ya dinga karantar da su makarimul akhlaq, kyawawan ɗabi'u a cikin gidan kurkuku. To shi ne su wa'annan maganganun malaman tafsiri biyu ne. Wa'annan suka ce mutanen nan kurin sai suka ce mu je mu yi wani magana, mu je mu jarraba Yusuf, mu ga me zai ce, mu je mu shirya ƙarya. Ni zan ce na yi mafarki, ina shayar da sarki ruwa. Kai kuma ka ce ka yi mafarki, kana ba sarki abinci. Sai ce a ni cewa zan yi ma na yi masa, na ɗauko masa da nake ba sarki, gata a kaina har tsuntsaye sun zo suna caka. Wasu malaman kuma suka ce a gaskiya ne suka yi mafarkin. Mafarkin na gaskiya ne. Da suka ce masa Annabi Yusuf, sai suka ce masa Ubangiji ya ce wato wada kalama a hussijina fatayani, wasu samari biyu suka shiga da shi gidan kurkun tare da shi, wato shi ne algilmani ko kuma gulamani lil maliki, yaran sarki a hadu masaki wal akra sahibi ta'ami fara'ayahu yu'abbiru ru'ya. Sai suka gaishe yana fassara mafarki, faqala lanattabirannahu. Sai suka ce to bari mu jarraba shi mu gani. Wannan mai jalalain ya tafi akan maganar waɗanda suka ce ƙarya suka shirya. Amma wani riwaya da Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin Kitabul Jami'i yace sun yi mafarki da gaskiya. Wannan ya yi mafarki cewa ya ga yana ba wa sarki ruwa. Wannan kuma ya mafarki ya ga ya dafa wa sarki abinci ya dora a kansa, amma tsuntsaye suna zuwa suna caka. Kala ahaduhuma, ɗayan su yace wa huwa saqi, shine mai ba wa sarki ruwa. Yace inni arani a asuru kamran, ni na gani naje nayi wa sarki giyarsa ta inabi, don suna cewa asir shine nannage, wanda ba haushe yake cewa tsimi. naje nayi wa sarki tsimi na inabi, to su suna yin giya da inabi kamar da muke da dawa, suna yin giya da inabi, suna yin da dabino, suna yin da alkama. Na'am. Na'am. Ban fahimta ba.
Ace kamar yadda muke
kamar yadda al'ummar mu da take giya da dawa. Barakallahu. In tuntuba harce ko? Kamar yadda da al'ummar mu ai ba sai nayi wani dogon bayani ba ko? Dawa. An san da ana yin giya da dawa ko? Ana yin burkutu wanda dai duk wanda ya shekara 30 40 da ya san san da ake kawo haddan ba ana sayarwa ko? Amma yanzu ne da Allah ta'ala ya mana gamnakatar ilimin addini ya watsu duk mun an daina mun zama mutanen kirki. Yawwa. Saboda haka wato mutane kansu damu, kowane yare in ka bi baya can sai ka same shi da matsala. Kullum muna karanta tafsirin labarin Larabawa, yaren gidan aljanna, yaren da Allah ya dauka shi saukar da Alkur'ani da shi, amma Ubangiji ya sha gaya mana halayensu na shan giya, halayensu na bautar gunki, ko ba haka ba? So da haka babu wani yare wanda yake in ka binciki tarihinsa can ba za ka same shi da illa ba. Amma al-islamu yajibu ma qawluhu, idan mutane suka musulunta kuma shikenan komai sai a ja kasa abin ne. Misali nake barwa da nace kamar da muke burkutun ba za da fi. Yawwa, mun dai fahimta ko? Yawwa, saboda haka Larabawa suna yin giya da inabi, suna yi da dibino. Ko yanzu in ka sa dibino, wani lokacin za ka je in ka je kasuwar yan dibino da damana, in an kawo siki ruwa da keshi bamba ji yana tsami, yana tsami. Ko yanzu ka daka tsanyen dibino siki ka sa shi a kwalba ko a gora ka rufe ka ba shi awa 12, in ka sha sai ka bugu. Yanzu nan zai saka maye, zai yi tsami ya bugu. To ko shi ma ban mi ruwan da ake tatsa a bishiyar kwakwa, ban mi wanda in ka je Kudu suna yi, za ka sun sa jarka, sun dan sa bishiyar kwakwa, sun daure jarka a sama. To wani ruwan in an tatso su, in ka zo ka sha daga tatsowa, babu abin da zai saka maye. Amma rufe shi suke yi, su daure bakin jarkar da leda, in sun daure ya kwana, za ka ga jarkar ta yi dam kamar za ta fashe. To ya bugu, ya zama burkutu, ana juya ana sha, yana dade baki ana maye. Amma daga dauko shi, wannan ruwa ne mai kyau mai tsarki, dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu ma'auni abin da yake sa maye, shi yake cewa giya, yace kullu muskirin khamr. Ko da dawa mutun ya dauka yana yin giya, to sai aka samu rashin sa'a, sai tai kauri ta zama kunu. Waɗansu malaman suka ce sai a sha ba wani abu, tunda yanzu kunu ka sha ba giya ba. Amma dan suka ce niyyar da aka yi wannan kunun da ita shi za ta haramta shan kunun. Wannan matsala ne na malamai fiqhu. To mu koma kan kisan mu. Saboda haka sai shi wannan da ya je gun Annabi sai ya ce ni na mafarki ina yin giya a mai gidana da inabi. Wa qala al-akaru, ɗayan kuma sai ya ce shi mai dafa abinci, inni arani a hamil fawqa ra'si khubzan, na ga na dauko masa a kaina, ta'kuluhu tayr minhu, har ma tsuntsaye suna bi suna caka, tunda masar ba murfi, suna caka, wannan tsuntsaye ya caka ya gudu, wannan ya caka ya gudu. Sai suka ce masa nabi ina bi tawilihi, fasara mana fasara wannan, ba mu labarin fasara wannan mafarki. Inna naraka minal musinin, dan mun ga kai kana daga cikin mutane wato masu kyautatawa. Kala sai annabi Yusuf ya ce musu mukbiran annahu alimun bi ta'birir ru'ya, ya fara gaya musu lalle shi Ubangiji ya sanar da shi ilimin fasara mafarki. Ba ma tukun bai fasara musu mafarkin nasu ba, sai da ya musu wasu maganganu wanda ciki har da wa'azi. Ya ce musu la yati kuma ta'amun turzaqanihi, babu wani abincin da zai zo muku turzaqanihi wanda kuke yin sa a cikin mafarki, illa nabatu kuma bi ta'wili, face na baku fasara mafarkin sa, zan muku bayanin sa a farke, ko kun ganshi a mafarki ne, zan muku bayanin sa a farke. Qabla an yatiya, kuma tun kafin fasara ta zo muku. In kai mafarki za ka yi wani abu, to in kazo zai ma bayani ga abin da zakai tun ma kafin abin ya zo same ka sai yace musu zalikuma mimma allamani rabbi wannan yana daga cikin abin da ubangiji na sanar da ni to kaga kenan yanzu ya fara musu wa'azi ya nuna musu yana da wani ubangiji tunda su ar kafire ne arna ne to yanzu ya fara nuna musu wannan fassarar mafarkin da so ga yake da ilimin da so ga yake da shi ubangijinsa ne ya sanar da shi wannan shi ma nau'i ne na wa'azi yace zalikuma mimma allamani rabbi wannan yana daga cikin abin da ubangiji na sanar da ni saboda haka yace inni taraktu millata qaumin ni ai na bar addinin mutanen da la yu'minuna billahi ba su imani da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su kafircewa ranar lahira yana musu wa'azi yace ni bana bin addinin shirka bana bin addinin kafirci bana yadda da mutanen da duk ba su imani da Allah ba ba su kuma imani da ranar lahira ba yake cewa wattaba'tu millatu aba'i ibrahima ni ina bin addinin iyayena ne annabi ibrahim wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in mu gidan annabta ne bai dace mu shirka da Allah a cikin komai ba kaga yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi yace zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi mu ubangiji yayo mu muna musulmi masu imani yace wannan falalan Allah ne wanda Allah ya yi mana dukkan mun nan a masallacin nan babu wanda ya san lokacin da Allah ya yi shi musulmi babu wanda ya san lokacin da Allah ya yi iyayensa musulmi kaga kenan falalan Allah ne ka tsanci kanka a cikin musulunci ya kamata ka gaiwa Allah godiya da Allah ya sa aka haife ka a gidan musulunci ka tayi da musulunci da Allah ya ga dama sai a haife ka wani gidan wanda ba gidan musulunci ba shine annabi Yusuf yake godiya wa Allah yace zalika min fadlillahi alaina wa ala nasi wannan falalan Allah ne da Allah ya mana kuma yi wa mutane walakin aksarun nas la yashkuruna amma mutane ba sa yi wa Allah godiya in Allah ya yi su kuma su yi wa Allah godiya su bauta masa yadda ya dace saboda haka sai su shirka su masaraha bi du'aihima ila al-imani sannan sai ya fito fili ma ya kira su akan su musulunta yace ya sahiba ya sijini ya
mu sahibai sijini arbabu mutafarriquna khairun min allahil wahidil dhahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala allahu biha min sultan in al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalika dinul qayyim walakin aktharun nas la ya'lamun
sai fara musu wa'azi yace ya sahiba ya sijin ya ku abokanan zamana na kurkuku a arbabun mutafarriquna cin yanzu a ce mutum yana da iyayen gida daban-daban kai da Allahnka ni da Allah na wancan da Allahnsa wancan da Allahnsa khairun shi yafi alkhairi ne amillahu alwahil qahar akan a ce kun mutane suna da Allah ubangiji guda daya a ce wannan ya rike rana abun bauta wannan ya riki wata wannan ya riki dodo wannan ya riki gunki wannan ya riki kaza a ce mutane suna da arbabun alloli daban-daban shi yafi alkhairi ne kowa yana da'awa da Allahnsa ko kuma wato mutane su riki Allah makadaici shi kadai alqaharu wanda yake mai rinjaye ma ta'buduna min dunihi ku sani abinda kuke bautawa kuma bayan Allah din nan ba komai bane illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum face sunan naki ne wanda ku kuka lakaba musu ku da iyayenku da ita ce ne bishiya ce ta rimi an santa bishiya rimi ne ku kuka sa gatali kuka sare ta kuka gyara ta kuka sassaka mutum-mutumi a jiki kuka ce wannan Allah ne kaga ai ku kuka sa masa wannan sunan ko kuma da dutse ne kuka tumfike shi kuka sassake kuka gyara kuka yi masa goshi kai kuka yi masa kunne kuka yi masa ido kuka yi masa hanci kuka yi masa baki kuka ce wannan Allah ne kaga wato ku kuka ambace shi illa asma'un sunan naki ne wato samaitumuha antum wa aba'ukum wanda ku kuka ambata ku da iyayenku ma anzalallahu biya min sultani Allah bai saukar da hujja akan wato wayannan ababe alloli bane abauta musu Allah bai saukar da wani dalili cewa dauki wayannan a matsayin iyayen giji ba inal hukumu illa lillahi kuma ba wanda yake yin hukunci sai Allah inal hukumu illa lillahi ba mai yin hukunci sai Allah saboda haka ba mai hukunta wani abu bishiya ne ko mutum ne ko dabba ne ko rana ne ko wata ne ko annabi ne ko wane ne a matsayin abauta masa. Allah ne kadai zai ce abauta wani abu, domin shi ya halitta, wanda ya halitta kuma shi yake mallakan abu. To Allah bai ce abauta musu ba. Allah ya ce innal hukmu illa lillah, mai yin hukunci da bauta shi ne Allah. Amara Allah ta'budu illa iyyahu, to Allah nan shi ya umurni kar abauta wa kowa sai shi shi kadai. In dai mun yadda Allah shi yake yin hukunci, to Allah ya yi umurni kar abauta wa kowa sai shi shi kadai. Zalika dinul qayyim, kuma yiwa Allah bautan nan shine addini wanda yake tabbatacce, wanda in an mutu za a samu sakamako mai kyau a dalilin sa. Walakin akasara nasi la ya'lamuna, yace amma ku ku fahimta, domin yawa yawa mutane ba san wannan ba.
Ya sahibai sijini amma ruhuma fa yanki rabbahu khamra wa amara taru fa yaslu wa taqulu dairu mir ra'si udhi al-lawr alladhi tastaqtiyan.
Na'am, sai ci gaba musu da wa'azi. Yace musu ya sahibai sijini, ya ku abokanan zamana na kurkuku, zai fassara musu mafarki kenan. Yace amma ahadukuma, dayan ku dai zai fita bayan kwana uku. Fa yasqi rabbahu kamran, ya ci gaba da bawa shugaban sa giya. Dayan ku zai fita bayan kwana uku, zai je ya ci gaba da ba sarki giya a bisa al'ada. Sarki ya gama bincike kenan. Wa ammal akab, amma shi kuma dayan shi ma dai zai fita bayan kwana uku, amma shi fa yuslabu, za a tsire shi, wato fata akulu tsairu mirasi, tsuntsaye za a bar gawarsa a bayan gari a tsire, zai kumbura tsuntsaye zo suna takan kwakwalwarsa. Yace haza tawilu ruya, kuma wannan shine fassarar mafarkinku da kuka yi. Dan suka ji wannan magana, faqalu, suka ce dama fa ƙarya muke yi, mara aina shay an muho bamu ga komi ba, dama ƙarya muke yi bamu ga komi ba. Sai annabi su bai ce musu qudiyal amru, ai wannan lamari ka riga an hukunta shi, a riga an hukunta shi, dama ba ku tambaya ba kenan ko? Ta mutumin da ya dawo manzon Allah da tambaya, ya rasulullahi ni ya labarin mahaifana ne kan, ya labarin mahaifina ne kan, manzon Allah ya kawar da kansa. Sake can ya rasulullah tambaya nake ni ya labarin mahaifina ne, manzon Allah ya kawar da kansa. Sake matsa ya rasulullah magana nake, yace ni na labarin mahaifina ne, manzon Allah ya ce mahaifinka yana gidan wuta. To kaga sai kuma hankalin sai tashi, sai hankalin sai tashi, shine Allah ya yi wa sahabban manzon Allah fada. Yace musu la tasal an ashiya, ku daina yawan tambayoyi, in tubda lakum tasu, in Allah ka bayyana muku zai baganta muku ne. Yace ku daina yawan manzon Allah tambaya a lokacin da wahayi yake sauka, don in ba ku gushe ba kuna tambaya, to za a bayyana muku kuma abinda kuma hankalin ku zai na tashi. To saboda haka kaga shi yasa yana daga cikin tarbiyyar da musulunci ya bamu shine mutum bai yayin ƙarya a mafarki. Kar ka shirye ƙarya wai dan ka burge mutane ko dan kai dariya ko dan kai menene, ka je ka shirye ƙarya a mafarki, ka je ka gaya wa mutum. Dan Allah ya ce idan mutum ya mafarkin ya shirye ƙarya ya ce yayi mafarki ranar lahira, sai Allah ya tattasa masa, idan akan wani abu na wahala ne sai an tattasa masa ya shiga cikin wannan wahala din. In baka gani ba kar ka ce ka gani, in baka gani ba, dan manzo Allah ce babu mafi ƙarya a cikin makaryata. Irin mutumin da zai ce an nuna min alhali ba a nuna masa ba, ya ce ya gani alhali bai gani ba. Saboda haka ba a shirya ƙarya a mafarki. In kayi, manzon Allah ya ba wa ma'auni, ya ce in kayi abin da yake na farin ciki, to kar ka gaya wa kowa sai a masoyinka. Amma in kai mafarkin abu na ɓace ne ko na tashin hankali, to kai addu'a kuma kai shiru. In kai shiru ba zai cutar da kai ba, amma in ka je kafirta to kuma zai iya cutar da kai. Amma in kai mummunan mafarki, tarbiyyar da aka ce in a kwance kake a gefen ɗaya gefe ɗaya, sai kai tofi uku kai a'udhu billahi ka taya ka canza gurin kwanciya. In kuma ka tashi ne gaba ɗaya, sai kai addu'a ka ce Ubangiji ina neman tsalinka da abin da na gani a cikin mafarkin nan nawa, kada ya cutar da ni a duniya ta ko addini na, shikenan sai kai shiru. Amma in ka ga abin farin ciki, kamar ka ganka kana aikin hajji, ko ka ganka a gidan aljanna, ko ka ganka ga ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ga manzon Allah, ko ka ga wani abu da ya faranta maka rai, manzon Allah ya ce to kar ka faɗa a kowa sai masoyinka, saboda al'ada na ɗan adam bai rabuwa da hasada, bai rabuwa da hasada. To idan ka gaya masa ka ga wani abu na alkhairi, zai iya yi maka hasada, baka san kuma ta inda zai fito maka ba akan wannan abin da kai mafarkin samu. To kaga sai kaga kuma wato ya ci nasara akan ka in Allah ya bashi izini. Ubangiji ya ce Ubangiji ya ce sai suka ce ai wato Ubangiji ya ce qudiyal amru, wannan lamari an riga an hukunta shi, alladhi fi tastatiyani, wanda kuke neman fatawa akai. Yace musu an riga an gama, ma'ana abinda kuka tambaya, abinda kuma ne muku bayani shine bayanin, ko ƙarya kuke yi ko gaskiya kuke, dai wannan dai shine amsa. Kuma bayan kwana uku aka zo aka fitar da su, shi mai bawa sarki ruwa aka ji aka bai takarda na mai da shi kan aikinsa. Shi kuma wannan daga nan makurkuku sai aka tafi da shi gurin tsirewa, aka tsire shi kamar da Annabi Yusuf ya faɗa, suka bar gawar ma dan walakanci a bayan gari, tsuntsaye suna biyo suna cakanta.
Wa qala lil ladhi zanna annahu najin minhum wadhkurni inda rabbik fa'azahu shaytanu dhikra rabbi qala biza bi sijni bi'atinin.
Ubangiji yace wa qala lil ladhi zanna annahu najin minhuma, sai Annabi Yusuf lokacin da wayannan za su fita a kurkuku suka zo sallama da shi, Annabi Yusuf sai yace mashi wancan wanda ya mafarki zai ba sarki ruwa, wanda zai tsira kenan shine najin minhuma, mai tsira mai kubuta daga cikin su biyu din. Sai yace masa uzkurni inda rabbika, in ka je gurin sarki ka tuna masa labari na mana, ka ce a sarki akwai wani matashi da aka je a kulle shi, wani yaro wanda aka tsare shi saboda zalunci, ba laifi yayi ba, an tsare saboda zalunci ne, ka je a gogari a fitar da shi mana. Malamai sun yi maganganu guda biyu anan, suka ce Annabi Yusuf alaihi salam duk da annabin Allah ne ba a jingina masa abin da bai dace ba, suka ce bai roƙi Allah ba, sai ce a gaya wa sarki. Sai aka ce wannan tuntuban harcan na ɗan adamtaka da ya shigo cikin lamarinsa, shi yasa sai Ubangiji sai ya mantar da wannan mutumin, bai je bai gaya wa sarkin ba, aka manta da shi. Mun gane ko? Yawwa, tunda ai tsoron Allah ne ya hana shi ya auka wa mata, wanda a dalilin sai zaɓi kurkuku, kuma ya roƙi Allah a kai shi kurkuku, shi ya fi masa alkhairi a kan ya fara cikin wannan tarkon matan, da aka kai shi kuma da yake son fita sai ya koma ya roƙi Ubangijinsa. Mun gane ko? Da malan su malaman dai suka ce to da ya faɗa shaidan kuma sai ya mantar da wannan mutumin, kamar yadda Yushua bin Nun ya gaya wa Annabi Musa alayhi salam lokacin da suke tafiya neman kidir, abincinsu da yake cewa za mu yi tafiya a jirgin ruwa, idan lokacin kalacen miya ne ina bacci ka tashe ni, inda yake ce musu inda yake cewa inda kifin nan ya samu rai ya tsalle ya koma kogi, nan ne muke neman, in kaga yace masa muna cikin tafiya bayan sun da kifin soyayya sun tashi a ruwa a cikin kwalakwalansu suna tafiya, ce zan yi bacci, amma duk inda kaga kifin nan ya rayu ya samu rayuwa ya yi tsalle ya fada kogi to ka tada ni, nan ne inda zamu je din. Dan Ubangiji ce masa ya ka dauki ina ne zan samu kidir, aka ce ka dauki kifi ka sa a cikin jirgin ruwa kana tafiya, inda kifin nan ya rayu to akwai ruwan rayuwa a wannan gurin, anan kidir din yake, ka je zaka same shi. To lokacin da suka sa soyayyen kifin da suke ci a jikinsa din a cikin jirgin suna tafiya, Annabi Musa yana bacci, shi Khidr shi Yusha'u bin Nun yana kallon kifin nan, Allah ya dawo masa da ransa, yayi tsalle tsalle fada cikin kogin, sai manta bai gaya wa Annabi Musa ba. Eh da suka wuni suka kwana, Annabi Musa farka ya ce masa a cina gada ana lakallake na mai safari na haza na saba, ka mana abincin mu ci, tafiyar na akwai wahala. Sai sai ai na manta, ai akwai gurin da muka zo wucewa kifin nan yayi tsalle ya fada ruwa. Sai ya ce masa zalika ma kunna nabghi, ai nan muke nema. Shine Allah ya ce masa fartar da ala asari ma kasa sako, suka dawo suna tambaya ina ne, ya ce masa ina ne gaba ne dai, ina ne gaba ne dai. To sai da suka dawo gurin, to sai ya ce wa ma an sanihu illa shaytanu an azkurahu, ko aka ce wannan shine ladabi da mutum, idan mutum ya manta abu kada ya ce tab ai Allah ne mantar da ni a'a kare jingina wa Allah mantuwa wannan shine ladabi na bayan Allah yace wallahi shedan ya mantar da ni amma kuma in tuno waye nace dab ai ubangiji ya tuna mun duk abin da yake na karimci aka ce ka jingina wa Allah amma duk abin da yake na kaskanci ne ka jingina wa shedan shi yasa shi kidir shi an yushau yace ma ansanihu illa shaytanu an akurahu shedan ne ya mantar da ni ban ambata maka cewa kifin tashe kan ce kifin nan fa ya samu ya fada ruwa ba to shine malaman tafsiri suka ce shedan ne ya mantar da wannan abokin zaman annabi Yusuf a kurkuku da yaje akan ya tuna wa sarki cewa akwai wani matashi an zo an kulle shi shekara da shekaru je na ce muku shekara 40 kuskure ne shekara 7 aka ce ko shekara 8 ko shekara 12 shine sabanin malaman tafsiri yake cewa fa ansahu shaytanu zikra rabbi shedan sai ya mantar da shi ya tuna wa sarki cewa annabi Yusuf yana kurkuku fala bisa fi sijini bil asinin sai ya zauna a kurkuku ɗan shekaru in an ce albidu wani suka ce shekara 7 ne ko 9 ko 11 ko 12 shine bidu sinin saboda haka dai bai wuce shekara 12 to shekara ma a gidan kurkuku ai shekarun kuma irin na da ba irin namu ne yanzu ba wanda wo za ka san sun wuce shekaru irin na da in an ci kasuwa ana sa yan kasuwa suna sallama sai kamar sai badi su dawo saboda za a dade satin bai yi ba amma yanzu ya ka gani da an yi sallar juma'a sai ka jana gobe laraba da an yi sallar juma'a sai ka jana gobe laraba to shine ubangiji yace fala bisa fi sijini bid asinin ya zauna wato a kurkuku shekaru wato masu dan yawa
wa qala al-maliku inni ariya sab'a baqaratin thamanin yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'atun ulatin qurbin wa ukhra yabisat
na'am
ya ayyuhal malaku wa buduni fi ru'ya in kuntum lir-ru'ya ta'urun
ubangiji ya cigaba da bamu labari yake cewa to wannan sarki wato sai ya mafarki malam yace asali dalilin mafarkin sarkin nan wato sarki ya manyanta wato Allah madaukakin sarki ya kaddara dalili na annabi ya shi ya manta annabi su a gidan kurkuku Allah kuma wato ya kaddara annabi su fa zai fito a bisa dalili manzon Allah yake cewa wai idza arada Allahu infaza amrihi in Allah yana so ya zartar da wani lamarin sa hayya alahu sababu sai ta da dalili sai ga wani abu ya faru a dalilin wani abu kuma wani abu ya faru saboda haka sarkin sai ya kwanta bacci sai ya mafarkin shanu guda 7 sab'a baqaratin shanu guda 7 sai yace simani kosassu in ka gansu kamar turka guda 7 kamar turka suke da ya gansu karkara jina mil bahari sun fito a wani kogi suna daukan hankalin duk wanda ya kalle su sun makaraja ba da hunna saqu baqaratin ijafun bayan sun gama fitowa kan tudu wa'annan manya-manyan shanu sai waɗansu kuma kwanjamammu suka biyo bayan suka fito a kogin kwanjamammu irin wanda in an yi irin ruwan farkon nan sai an tada su sai a rike bindin su miƙe to da suka zo kowanne kwanjamammiyar saniya sai ta kama saniyan nan ta tarka sai ta cinye ta ko kwanjamamman ne yake cinye koshashen kuma in ya cinye ba za ka cikin sa ya tashi ba sai ka ce macijin annabi Musa mun gane ko ko zo wannan mafarki ne wanda zai tada hankalin mutum ya gani ga abu katu koshashe amma sai ga abu kwanjamamme ya zo kuma ya cinye shi kuma cikin sa bai tashi ba kowane saniya kuma in ta cinye yar uwarta sai ta koma ta fada ruwa wato sarki sai ya firgita yana cikin wannan mafarki hankalinsa ya tashi sai ya ga kuma an sake nuna masa a mafarkin cewa ga wata gona nan da nan gonan nan ta girma nan da nan shukar tai kara tai kai kayan yayi tsaba mai kyau ya samu guri wanda yake mai taki ba kuleshe shi ba kan zangarin nan ya hada tsaba mai kyau take kuma wadansu zangarniya suka fito busassu nan da nan kuma da suka zo sai aka he nemi wayanan kayan zangarniya busassun ya rasa a gurbin su sai ga waran su busassu suka fito sai nemi wannan kora masu kaka'a din nan sai aka rasa su to hankalin sarki sai ya tashi da safe shine ya tara duk fadawansa da dattawan gari mutane masu hankali da sauran jama'a yace to ga harin da yake ci aka ce to aje a kirawo bokaye da masu sihiri da masu bincike aka kira kowa duk wani mahiru gwani akan bincike aka kira su gwanayen kasa da gwanayen ruwa da gwanayen alkaluma da gwanayen taurari da kowa aka kira shi sarki yace to ga mafarkin da nayi ina so a bincika mu to wayanda ake so a ji bayani a bakin su bokaye da masu sihiri gwanayen bincike da ake ga su suke da wani ilimi boyayye da suka ce an sarki wannan ba wani abu bane face abgasu a halami irin kurin wannan magagin bacci ne magagi ne irin na mai bacci kurin ba ma mafarkin komi bane shine ubangiji yake ba mu labari cewa waqalal maliku sarkin yake cewa inni arasab abqaratin simani simani nayi mafarkin shanu guda bakwai kosassu dan siman masu maiƙo kenan ya akuluhuna sab'un ijafun bakwai ramamu suna cinye su wa sab'u sumbulatin khudrin nayi mafarkin kan zangarniya guda bakwai kwarra wanda sun ji taki tsaba ta fita mai kyau a kansu wami wa ukara ya bisatin da waɗansu kuma busassu guda bakwai sai ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku fadawana aftuni fi ru'yaya ku min fatawa ku min bayani game da wannan mafarki na mai tada hankali in kuntum li ru'ya ta'burun in kuna iya fassara mafarki in kuna iya ganowa ilimin ku yana iya sa ku gano to ku gano min menene wannan abin da na gani a mafarki qalu suka ce masa adugasu ahlamin magagin bacci ne magagi ne irin na mai mafarki ai je ranka dade kai mu'amala da jama'a da yawa shi yasa abin yake bibiya maka a cikin mafarkin ka akarin suka ce wa mana hadu bi tawil ahlami bi alimina mu dai bamu iya mafasar mafarki ba da sarkin ya takura su sai sun mar bayani in ma abin zai tarmar da hankali su ma ai je ma da dalan hankalin su ya tashi akarin dai sai suka ce a to mu dai gaskiya ranka dade mu bamu iya fasar mafarki ba wa qala alladhina ja minhuma waddakara dai daga cikin yaran nan guda biyu wanda ya tsira din wanda ya je yake ya ci gaba da shayar da sarki ruwa wanda annabi yusuf alaihi salam ya ta musu wa'azi suka musulunta nan waddakara sai ya tuna ma'ana wattazakara ne sai ya tuna dan ka tuna fa hal min muddakir wato addakar din kenan ma'ana azzukur ne fa hal min muzakkir shin akwai mai wa'azantuwa shine fa hal min muddakir yake cewa wadda kara sai ya tuna ba da ummatin wato bayan wani dan lokaci sai ya tuno annabi yusufa sai ya ce wa sarki duk a ranka ya dade ana unabbiukum bi ta'wilihi hasiluni ya ce ranka dade wallahi zan baka fasara mafarkin nan amma ka ban izini ka aike ni zan je kurkuku zan binciko maka sarki sai ya bashi dama ya ce ya je shi ma'ana fa arsaluhu fata saboda kada a aike shi sarki ya zama zai yana bukatar shan wani abu kada ya sale jikinsa ya tafi sarki ya zo yana son shan ruwa ne ba sarki ruwa kuma baya nan sai ya zo ya nemi izini ya ce zan zo da labari da ya je kurkuku sai yake ce yusufu ayyuha siddiqu ka karanta
yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin imani yakuluhunna sababun ijahum wa sab'i sumbulatin khurdin fawkara bisatin lali arju ila nasi la'allahum ya'lamun
na'am haka kala tazra'una
kala tazra'una sab'atina da'ba
na'am
fama hasadun fazaruhu fi sumulihi illa qalilan mimma ta'kulun
na'am summa yati
min ba'di dhalika sababun fidadun yakulna ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون
نعم.
ثم آتهم بعد ذلك عام في يغاث الناس وبه ياسرون فقال الملك
لا لا حكا لا حكا نعم ألا يقلق تو وبنجي يا cigaba da bamu labari a yake cewa shi wannan yaron da yaje shi mai bafadan sarki da yaje kurkuku wajen annabi Yusuf al'ada na mutane in kaje neman fa'ida a gurin mutum da bukatun ka girma mutum ko yawa in kaje nema ba za ka je neman gurin mutum ko kai masa titsiye ba da bukatun ka girma ma shi da yaje sai ya ce masa Yusuf ayyuhas siddiqu kai mutum ne mai gaskiya kai mutum ne mai gaskiya mai fadan gaskiya al-kasirus sidiki mai yawan gaskiya aftina fi sab'i baqaratin simani kamar bayani fatawa don gane da mafarkin da aka yi wato fi sab'i baqaratin simani mutumin da ya mafarkin shanu guda bakwai kosassu ya akuluhunna sab'un ijafun ramamu bakwai suna cinye su wa sab'i sumbulatin kudrin yayi mafarkin kuma kwarran zangarniya kwarra masu kyau masu cika ido irin masu daukan hankalin mai gonan nan su ma yayi mafarkin su guda bakwai wa ukara ya bisatin sai kuma wadan su kuma busassu kuma guda bakwai kai mana bayani la'alli arju ila nasi dan yanzu mutane suna jira na in koma gurin mutane ma'ana gun sarki da sauran jama'a da suke fada la'allahum ya'lamuna ko a sanar da su wannan mafarkin sarkin domin hankalin sarki ya tashi ba bacci ba cin abinci sarki yana ta neman bayani dangane da wannan mafarkin kala sai annabi Yusuf ya ce masa tazra'una sab'a sinina da'aban fasaran shine ku je ku yi noma kuma ku bude jeji ku sare kwallika ai noma da gaske wato sab'a sinina da'aban shekara bakwai a jere kar ku yi fashin noma kar kuma ku yi sakaci da noma ka gaya wa sarki a je a sitaki a raba wa talakawa ai noma shekara bakwai a jere ba fashi domin shekara bakwai din a jere Allah zai bada dama na mai albarka kar ai fashin noma shine wato sab'a sinina da'aban dinnan mutatabi'atun ne a jere wannan shine fassarar mafarkin shanu bakwai kosassu ku yi noma shekara bakwai a jere za a samu amfani mai kyau shine fasarar shanu bakwai kosassu yace fa ma hasattum fazaru fi sumbulihi in kun yi girbi ku bar hatsin ku a cikin zangarniya kar a sissike kar a dau mai injiya kai gona ku yi rumbu ku koma irin na da ayi rumbu a jera su a rumbu wani zanga kanin mu na daɗin suna da hikima ita zangarniya gurin ajiya ne mai kyau wanda store ne wanda Allah ya ba wa talaka mai kyau store ne mai kyau yanzu kana sissike hatsin nan kana kawo shi a buhu da yayi wata 10-12 zai fara zare amma in a zangarniya ne sai shekarar 5 lafiyar sa kalau tambayi mutane fulani mutanen kauye masu rumbu in an zuba a rumbun nan ba ka da wani tashin hankali tururuwa ba za ta taba ba komai ba zai taba ba amma sissikewa ka sako shi buhu akwai abu da yawa da yake na hatsari da yake auka masa mafi sauki sayarwa a cikin abubuwan hatsarin mafi sauki ba to ko barawo ne ya zo ka ganye sunkuci buhun ya tafi da shi amma in tsiba zai yi a cikin rumbu kafin ya daura buhu kaga aiki ne to zangarniyar nan gurin ajiya ne mai kyau sai annabi su bai ce musu duk abin da kuka girbe fa ma hasattu duk abin da kuka girbe fa zaro fi sumbuli ku bar shi a cikin zangarniyar sa mun gane ko dan kare baci illa qalilan mimma ta'kuluna iya abin da za ku ci ne za ku ware amma saura ku boye shi yace to bayan nan sun mai atimin ba'di zalika sab'un shidadun bayan nan kuma Allah madaukakin sarki zai jarabe ku da wadansu shekaru bakwai masu fari za a samu karancin ruwan sama a cikin wannan shekarun mun gane ko shekaru masu fari shine mujidibatun si'abun shekaru masu wahala za a samu hauhawan farashin amfanin gona to wannan shine fasarar shanu bakwai ramammun mun gane ko shekaru bakwai masu karancin ruwan sama shine fasarar shanu bakwai ramammu yace idan sun zo ya akulna ma qaddamtum lahunna, za su cinye duk abin da kuka tana da a cikin rumbunan ku na tsawon shekara bakwai na noman ku. Tunda shekara bakwai za a yi ana fari, yanzu abin da kuka ajiye na shekara bakwai din nan shi za ku cinye a wannan shekara bakwai din. To shi yasa wayannan ramamman shanin suka cinye wayancan kosassun, saboda duk lokacin da mutum ya shiga halin fatara, ai abin da ya ajiye yake ci ko da aka dan shiga halin abubuwan canjin kudin nan, ina yawanci mutane ɗan kadarori suka dinga cinyewa. To da baka tanada ba za ka ci? Ba za ka ci ba. Inda baka tanada ba za ka ci ba. Kai ma dole ka sai kai ta yawayawa kofar gidajen mutane. Amma in kana da shi din za ka dauka ka je ka sayar ka yi amfani da shi. To shine sai Ubangiji ya ce wato sumayati min ba'di zalika sab'un shidadun, bayan wayancan shekaru na ruwan sama za a samu shekaru bakwai na fari. Ya kullu ma qaddamtu lahunna, za su cinye duk abin da kuka ajiye musu, illa qalilan mimma tusinuna, sai dan kadan a wanda ya babban noma cikin wanda ya dan yi tattali. In ana cin sanayya biyu ya ce a mata, to ai hakuri a ci daya da rabi. Kun ga yanzu dole abin sai an tsuke bakin aljihu a ci daya da rabi, shine tusinuna abin da kuka tattala kuka ajiye. Domin addinin musulunci bai daɗa albazaranci ba. Ubangiji ya ce summa ya'ti min ba'di zalika amun fi yughathun nasu, sannan daga baya za a samu waɗansu shekaru wato yughathun nasu, mutane wato za su samu girgije daga gaisu ne, za a samu ruwan sama. Wa fihi alsuna, a cikin wannan ruwan saman mutane za su ta shuke-shuke, za a samu inabi, za a samu abubuwan amfanin gona. To wannan shine bayyanar koren amfani da kuma bayyanar bushashe. Saboda haka sai wannan mutumi da aka aiko shi ya ji wannan fasara, sai ya tafi ya je ya gaya wa sarki a cikin fadawansa. Ya ce kaji wannan magana ta dauki hankalin sarki. Sai ce to aje a zo min da wannan yaro.
Wa qala al-maliku tuni bi.
Na'am.
Alam ma ja'a ar-rasulu qala arji ila rabbika fas'alu ma bali nusati allati qadana yadihun.
Na'am.
Inna rabbi bi kairihin alim.
Na'am. Dan na rota takarda nan. So. Ubangiji yace sai sarki ya ce wato ku zo min da shi. Wa qala al-malaku, sarki ya ce lokacin da wannan manzo ya zo bashi labari, ya ce utunu bi, ku zo min da shi da ya fassara min wannan mafarki. Falan ma ja'ahu ar-rasulu, yayin da dan aikin sarki ya je gurin annabi Yusuf cewa ka zo maza, lokacin fatarka kurkuku yayi, sarki yana kiranka. Qala, sai ya ce a'a, qasidan izharu bara'ati, saboda yana so har yanzu sarkin nan ya yadda annabi Yusuf bai ha'ince shi ba, yana so har yanzu ya bayyana da kubutar da kansa. Sai ce shi da bai shekara 12 cikin kurkuku yana kulle, aka ce mai sarki ya ce ma zaka fito a kurkuku. Sai ce a irji ila rabbika, koma gurin sarkin, fas'alhu, ka tambaye shi ma balun niswati allati qatana aydihunna, menene cikin labarin matan nan da suka yanke hannayensu lokacin da suka ga Yusuf. Izrawatun da Yusuf a nafsi, menene ka je ka tambaye shi ma balun niswati allati qatana aydihunna, menene labarin matan da suka yanke hannayensu. Inna rabbi bi kaidihinna alim, ubangiji na ya san kaidinsu. Kana sake fitowa a kurkuku in fada cikin tarkon da yafi na da, har yanzu suna nan shekara 12 fa. Amma annabi su bai aje a koma a ce sarki ya tara mata ya tambaye su menene tukunna ake ciki game da tsakaninsu da Yusuf kafin ya fita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hadisi wanda Abu Huraira ya rawaita, Imam Bukhari da Muslim su fitar da hadisin a littattafansu. Manzon Allah yake cewa ni kan dani ne, aka ce in fito da babu ruwa na da wani bincike fita zan yi, sallallahu alaihi wasallam. Ya ce Allah ya jikan dan uwana annabi Yusuf. Manzon Allah ya jijjiga wa annabi Yusuf saboda imaninsa ne, amma ai manzon Allah ya fi shi karfin imani ko, amma ya jinjina masa. Ya ce Allah ya jikan dan uwana
Yusufa
yace dani ne akai mun tayin fita tun zan ga dan fita ba tare da wani sharadi ba amma shi yace a koma a tambaya kace
Alama kada bukunna izra wa tunna yusufa annawzi
na'am
qulna hiya lillahi ma alimna alayhi min su
na'am
qalat imratu alazizi la nahsalahu ana ra'atu annawzi
na'am
wa inna la min alsadiqin dhalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal khainin
Ubangiji subhanahu wata'ala yace sai da dan ake je bashi labari sai sa aka tara masa matan garin gaba da da ma matar tasa sai yace musu ma ka dubu kunna menene labarin ku kam izrawa tunna yusufa an nafsihi yayin da kuka nemi annabi yusufu wato da aikata abin da bai dace da shi ba hal wajattunna minhu mailan ilaykum yanzu kun ga annabi yusufu ya dan karkata kunku ne lokacin da kuka nema kun ga ya dan karkata gunku wato qulna hasha lillahi suka ce Allah ya kiyaye Allah ya tsare ma alimna alaihi min su'in mu kam wallahi ba mu taba sanin wani abu komai karancin sa mummuna dangane da annabi yusufu ba qalat nadatul azizi matar sarki ma sai tace to al'ana hashasal haqq yanzu kan gaskiya ta fito tace yanzu kan gaskiya ta fito fili al'ana hashasal haqq yanzu kan gaskiya ta fito fili ana rawatu a nafsi ni ne na neme shi mun gane ko wa innahu la min asadiqina lalle annabi su yana daga cikin mutane masu gaskiya mun gane ko saboda haka sai aka je aka gaya wa annabi yusuf ce wato ga abin da mata suka fada sai yace to yanzu kan zan fito amma ba dan komai yasa ne haka ba zalika kenan zalika wannan neman kubuta nan da nayi ban yi bane sai liya alama anni lam akunu bil gaibi dan shi wannan sarkin da ya karrama ni ya kyautata min gurin zamana ya so ni har ya niyan mai da ni dansa dan ya san ban haince shi ba a cikin iyalinsa saboda shedan ba shi da kyau shedan ba shi da kyau manzon Allah ya ce inna shedana yajri min ibn adam majrad dami shedan yana yawo a cikin jikin dan adam kamar jini jini yake yawo yanzu in ya fito haka zai iya yiwa wani bafadan sarkin ko wani mai neman hada su yazo ya ce a ranka dade a wannan abun akurin an zazzagaye ka ne ai abin nan ya faru ai abin nan ya faru ya shirye ƙarya ya batin cewa annabi su yasa annabi su sai ce sai da ya dauki mataki ɗaya bayan ɗaya domin sarkin nan ya fahimci cewa annabi su bai haince shi a cikin iyalansa ba yace wa anna allaha la yahdi kaydal kha'inin domin tabbas ubangiji bai ya shiryar da makircin masu ha'inci in dai mutum ha'inci zai yi a cikin amana da aka bashi to Allah kuma ba zai rufa masa asiri ba ba zai kuma shiryar da shi ba to malamai sun yi bayani fa'idodi da a wannan gaba da wa'innan ayoyi aka fahimta akwai fa'idodi da yawan gaske amma kaɗan daga cikinsu Allah madaukakin sarki in ya tashi kaddara al'amarinsa yakan kawo kowane dalili yanzu wannan waƙiya da ta faru tsakanin annabi yusufa da matar sarki da sauran matan gari wanda ya sanadiyar zaman annabi yusufa a kurkuku ko shekara bakwai din ko fiye da bakwai din ba a samu dalilin fitar annabi yusufa a kurkuku ba sai a dalilin mafarkin sarki mun gane ko dalilin mafarkin sarki ne kuma da Allah ya tashi bayyana matsayin annabinsa sai da shi sarki ya tara kowa duk wanda ake tsamanin malam gobe da nisa ne sai da a gayyace shi amma ya kasa bayani wa sarki dangane da wannan mafarki kowa ya ce bai sani ba to kaga kenan ashe tun annabi Yusuf bai fito a kurkuku ba Allah ya daga darajarsa domin na farko zai zo ya fassara mafarkin da kowa ya kasa fassarawa sannan kuma zai fito a wata gaba na kowa ya yadda a cewa annabi so mutumin kirki ne banda kuma zaman sa a kurkuku da ya samu damar da'awa ta musuluntar da mutane ya da addini fa'ida na biyu malamai suka ce wannan fassara mafarki da annabi Yusuf ya yi bayan kowa ya kasa zai kuma sa kowa kuma a kasar ya sallama wa annabi Yusuf duk abin da yazo da shi ya zama shi mutane suka dauka sama da abin da wani yazo da shi idan abin da wani ya kawo din ya ci karo da abin da Annabi Sufyan ya fada kaga kenan yanzu maganar sa yanzu kowane lokaci ya fada magana za a ce ai ga tasa tunda ai yazo da wani ilimin da kowa ya kasa kuma kowa ya yadda ya kasa na uku malamai suka ce kafiri ma zai iya mafarki kuma abin ya zama daidai tunda sarkin nan kafiri ne bai musulunta ba sai daga baya saboda haka kafiri ne yayi mafarki kuma Allah ya tabbatar da mafarkin nasa amma dai malamai manzo Allah sai yake cewa wato mafi gaskiyar magana a cikin ku shine mafi gaskiyar mafarki a cikin ku mutum zai iya mafarki amma zama azgasu a halamin din amma zai iya mafarki kuma mafarkin sa ya zama gaskiya to amma an fi jingina mafarkin gaskiya a gurin mutumin da yake kullun kwatanta gaskiya na hudu Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka ce ya zo sarki yana kiransa bai ce sarki aje a ce yawo sarki ya binciki matarsa akan abin nan da ta fada lokacin da suka yi kicibus ta Annabi Yusuf yana guduwa tana binsa suka yi kicibus da sarki a bakin kofa take cewa menene sakamakon mutumin da ya aikata mummunan laifi da iyalinka ya nufi iyalinka da alfasha menene laifinsa kaga nan ta masa zargi to amma Annabi Yusuf saboda waye ce matan nan ta karrama ni ta min dawainiya tsawon shekaru 10 a gidan nan bata taba ai bata ni ba ban taba ganin laifinta ba ta min dukkan abu na karramawa da mutuntawa a gidan nan shedan yazo ya shiga tsakanina da ita wajen raya mata a ranta ta yi mummunan abu tare da ni Allah kuma ya kare mu ni da ita sai saka ya sudanta ya mutunta ta bai ce aje a ce sarki ya tambayi matarsa menene take kai nan tsakaninta da Yusuf ba sai ya ce a tambayi matan Madina mun gane ko yace a tambayi matan Madina yake cewa ma balun niswatil lati qatana aydihunna menene labarin matan da suka yanke hanayen su ana gaba ku fahimci hikimar cikin karatun ba ko yace menene hikimar da yasa Annabi Yusuf ya faɗi wannan yace dan a baya ya ce yake shi sarkin nan akrimi maswaya ya girman matsayina amma ai ita take dafa abinci ta bashi ita take bashi ruwa ita bai komai dinda sarki ya ce ya zauna sarki ba zai zo ya dafa masa abinci ba sarki ba zai bashi abuwa ba ita take masa a gidan saboda haka ga amma a dalilin mijinta take masa saboda haka ta bashi dukan kulawa shi ma sai kalunta mata shi yasa aka ce to dan adam idan mutun ya mutunta maka kada wata rana dan ya maka kuskure idaninka ya rufe akan wancan mutuncin da ya maka dan adam nagari bai gaji irin wannan halaccin ba halacci shine in mutun ya maka mutunci to dan wata rana ya maka kuskure kuma kar idanka ya rufe kamanta da mutuncin nan da ya maka mun gane ko kada mu yi abin da yawa yawan yan siyasa suke in mutun ai ta maka randa ba ai maka ba kace bai taɓa mun komai ba ana yin haka ko na'am to ban gane in ya maka rashin mutunci ba in ya maka mutunci kar ka manta ranar da ya maka rashin mutunci sai ka tuna wancan mutuncin da ya maka sai ka yafe masa Allah ya ce fa'afu ko wa'afu wasfahu ko kuma ku yafe na'am ayyaghfir Allahu lakum ku ba ku so Allah ya yafe muku ne in ya maka rashin mutuncin sai ka yafe in kace na yafe sai ni za a na ganin rashin mutuncin a cikin wuyanka ne in ka zo wucewa ba za a gani ba sai ka yafe saboda haka ba a san rama mugunta da mugunta ba a san rama mugunta da mugunta an fi san rama mugunta da alheri Allah ya ce wa idfa billati hiya ahsan in an cutar da kai kai in ka tashi kai ije wannan cutarwar da alheri kaji magaji mala ko magaji ba kana karanta ta ka wuce ta in ka zo sai ka dabba ka ta kai aiki da ita saboda haka sai Annabi Yusuf alaihi salam sai ya zama bai zargi matar ba, sai ya ce a tuntuɓi mata me ya labarin su da suka yanke hannunsu akan dangane da Annabi Yusuf. Na biyar, har yanzu fitowar Annabi Yusuf da ya fassara mafarkin nan ya karantar da al'umma muhimmancin adana abinci, muhimmancin tattali da tsumulmala. Kada in Allah ya baka kaga gonakinka duk sun dawo amfani, ka lanye buhuna kurin kai ta sayarwa abinda bai kai ka dau buhu ka kai kasuwa baka kira mai dan acha baka ce a kai kasuwa. Mutane su koyi tattali, domin tattali wannan karantarwa ce ta addini. Kai dai ka fidda haƙin Allah, in mai kalamin ƙarfi yazo babun taimako kai taimako, amma an hana ka almubazzaranci. Sai karantar da su tattali, ce ai noma shekara bakwai, in an yi noma shekara bakwai din nan ai noma da gaske shekara bakwai, in an yi a ware iya abin da za a ci, saura kuma a ɓoye. Saboda haka ɓoye abu ba rashin yadda da Allah ba ne. Duk da manzon Allah a hadisin tawakkali ya kama na hadisin da manzon Allah yake cewa laukuntun ta tawakkalu na kama tawakkalu ɗaya ruko, da za ku dogara ga Allah kamar da tsuntsaye suke dogara ga Allah. Manzon Allah ya ce la razaka kumun lahu kama arzuku tsayar, Allah zai arzuta ku kamar da ke arzuta tsuntsaye. Daga duki ma san wata ruhu bitana da safa zai fita cikin sa ba komi, zai dawo kuma cikin sa a cike, ma'ana shi bai ya ajiya, kullun zai fita kullun kuma Allah zai bashi. To amma kuma Allah ko bai hana mu tattali ba, ya hana almubazzaranci ne ma, dan cewa almubazzari dan uwan shedan ne. Iya abinda zaka ci a gidanka ka ci, in babu dalili kara kara, ai tattali dan gobe. Saboda haka Annabi Yusuf yana daga cikin abin da muka fahimta a wayannan ayoyi, ya karantar da mu tattali. Tattali yana da kyau, yana daga cikin abin da yawanci mutanenmu muke fadawa, da mun yi noma sai mu sayar, ka ji har ma matarka ne za ta tana rike rigar ka, dan Allah kada kai hatsin nan kasuwa, kana kike rike min gidan ne, kuma in an jima ka dan in zo tace maka yau ba gari ranka ya baci. Na shida, malamai suka ce har yanzu yana da cikin fa'idan da muka samu cikin wa'innan ayoyi, kada mutum ya yadda ya bada fatawa akan rashin sani. In bai sani bai ce a nemo wanda ya sani. Shi yasa malaman sarki suka ce wa ma nahnu bi talibi ru'ya bi alamina, ko yani da ayan bita wili ahalami bi alimina, mu ba mu iya fassara mafarki ba, amma da sun yi fassara suka ce a gasu ahalami magagin bacci ne, amma daga baya sai suka ce kai mu gaskiya ba mu sani ba. Aka ce to idan mutum bai san abu ba ya je ya nemo iliminsa a gurin wanda ya sani. Shi yasa wannan bafadan sarki ya ce ba ni izini zan je kurkuku nemo maka ilimi, ya je ya nemo. Suka ce kullum Allah madaukakin sarki ya sanya ilimi mataki-mataki ne, in baka sani ba to kar ka ji kunya, je ka gurin wanda ya sani ka nema. In baka sani ba je ka gurin wanda ka sani, kai kuma in baka sani ba in an zo an tambaye ka to kada ka halaka kanka, kar ka ji kunya cewa ban sani ba, dan manzo Allah ce ban sani ba ba rabin ilimi ne. Saboda haka in baka sani ba ka ce baka sani ba, a je gaba, don Allah cewa fawqa kulli dhi ilmin alim, sama da dukkan wanda ya san abu akwai wani wanda ya fi sani. Ya karshe shine Allah. Sannan har yanzu na bakwai yana daga cikin fa'idan da muka samu a cikin wayannan darussa, wato tasirin abokan shawara a gurin shugaba. Tasirin abokan shawara a gurin shugaba. Kaga yanzu sarki da ya wannan mafarkin da yayi shiru bai zo ya fada a fara ba, da yanzu halin da za su shiga na fari da sai ya shafi kowa. Amma a dalilin wannan da ya zo ya shawara aka baza nema har aka je wani ya je har ya je aka zo aka samu fassara, sun yi noman da daga baya mutane daga Palestine ma suke zuwa Misra sayan abinci, dan Allah ya jarabu wannan duniyar da yunwa shekara bakwai din da aka yi fari. To amma su sun yi sa'a sun yi noma da gaske, kuma sun tanada abinci da gaske. To daga nisan duniya tun daga Palestine ake zuwa sai abinci a Misra. A nan ne ma ƴan uwan Annabi Yusuf din suka taho daga Kan'ana suka zo sayan abinci, abin da ya waka ne ya waka ne kuma. To kun ga ana so shugaba ya zama mai shawara, ana so shugaba ya zama mai shawara, kuma ana so ya zama wayanda zai jawo kusa da shi suna ba shi shawara, ya zawo mutane masu addini, mutane masu kamala, mutane masu mutunci, ya zama kuma in sun gaya masa ko ya ci karo da abin da yake so ya aje abin da yake son ya bi shawarar su domin Allah bai ya tabbatar da shawarar jama'a idan jama'a ta karkata akan shawarar Allah bai ya tabbatar da su amma da sanin mutum da ya amfani da ra'ayinsa za ka sau da yawa kuma ba cin nasara fa'ida na karshe da malamai suka ce shi mai ba da fatawa in an tambaye shi fatawa da inda yake da bukatar karin bayani kar ya rufe yayi karin bayani domin shi annabi Yusuf da yazo fasara musu mafarkin karin bayani yayi ai bai ce musu wannan shanu guda bakwai kosassun ana nufin shekaru ne masu damana shanu bakwai ramammu ana nufin shekaru bakwai na fari da haka yayi shiru da bai bada fa'ida ba fasarar sa amma sai yace ai noma kuma ai noma da gaske sarki a nemi taki a ba talakawa kowa ya je bude jeji ai noma da gaske kowa ya noman a zo a tanada a rufe a ware kadan iya na ci a tattala wannan a bar shi a cikin zangar da ya sakar ma a sissiki domin za a samu shekaru bakwai kuma na yunwa wanda wannan abin da aka ajiye shi za a zo ana diba ana ci to kaga sai da yayi bayani yayi bayani yayi bayani to shine ake so nan ma an tambaye ka gurin da yake da bukatun karin bayani kai bayani domin bayani shi yana fitar da fa'ida manzo Allah ya ce inna fil bayani la sihr sau da yawa cikin bayani za ka ga zaka dauki hankalin mutane akan bayani amma rashin bayani kuma sai ya sa ga mutane ba su fahimci me zaka gaya musu ba mun zo kan gabar kwana ko tsakiyar darasi kuma ba ubari una sai zamu kwana anan abinda muka fada daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karba mana ya bamu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana.